أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرون ده بذوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو ده تاريخ دود تلاتين ده ديو وده تيدي دي da 24 ga watan 8 na shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi a darasi na 23 kenan jiya darasin muraja'a ne saboda haka ana tafsiri wannan 23 ne za mu tashi aya ta 5 a cikin suratul an'am insha Allah kafin in fara karanto da tambayoyi akwai tambayar da ake dangane da ka'ida dangane da wato abubuwa da suke sanya maye da kuma da wato bambanci tsakanin giya da kamar wato ganye na cewar giya tana hukunta haddi amma ganye baya hukunta haddi sai dai ta'zir na ce akwai ka'ida da Imam Al-Qarafi ya kawo a cikin littafinsa Al-Furuq na ce zan kawo kulasar abin da ya ambata a ciki ya ce wato wannan littafin Al-Furuq wato abubuwa ne da suke kama da juna amma kuma hukuncin su yake bambanta wanda suna yana daga cikin fannin ilimin fiqh da ake ce masa al-ashbah wan nadha'ir abubuwa da suke kama da juna ko kuma suka zamanto suka yi kishi da juna wanda yake na daya daga cikin wato zubda kulasar tataccen ilimin fiqh to Imam Al-Qarafi ya kawo ka'ida ta 40 yace al-farqu bayna qa'idati al-muskirat وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات بمبنشي تكانن ابن دي يكي سنيا ماي دا ابن دي يكي سنيا بچي دا ابن دي يكي قرآن دا حنكلي يا كاو بمبنشي تكانن ودنن يتي ديوا ونن ينا دي ينا ديوا ما لما ابن ينا دي كي موسو تو بمبنشي تكانن ونن شيني چي ور جكر ابن دي يكي dukkan abin da yake zai gusar da ji da gani da ji da gani da shafa da dandano da kanshi wannan mufsid ne shine kamar abin da ake sanyawa a cikin abin da ake sanyawa yake gusar da tunanin mutum yake gusar da jinsa ihsasinsa har ai masa operation kamar wato anesthesia idan ya zamanto kuwa baya gusar da ji baya gusar da gani baya gusar da dandano da sauransu to wannan idan ya zamanto akwai farin ciki da annashawa to wannan shine muskir shine ne sanya maye idan kuma ya zamanto babu farin ciki kawai yana gusar da hankali ne ba tare da annashawa da farin ciki da jin dadi ba da daukaka da jin daukaka da jin izza to wannan shine al wato wannan shine al mufsid na farkon wanda yake gusar da al wato al hawas shine al wato al muraqqid al muraqqid ko al murqid to bambanci yace a wajen hukunci wanda yake shine muhimmi a nan wajen dukkan abin da yake sanya maye hukuncin sa ya kadaita da hukuncin abubuwa guda uku wanda sauran abubuwan ba su da wannan hukuncin na farko احكام الحد حدي اكن ابن ديكي سنيا مايني اكن جيا وكنشي النجسة وجمع لمن دسكي تشيوا النجسة تشي جيا يا كأيت دا نجسة دا إيتا جيرني اما كمر كوكين دا سورنسو باقا هو كنشي دا كان تشيوا هودا النجسة تشي سنن حرم تشين كتن دا جتشيكي كودا بايا سنيا ماي وانا ياكي انت دا wato giya ne abin da yake ba zai sanya maye ba ko da idan wato abin da yake sanya maye kadan din sa bai halatta ba wai sai abin da yake sanya mayen ne bai halatta ba alal misali wani zai iya cewa bari ya dan sha giya yar kadan wanda yake za ta sa masa dumin jiki kamar inda ake tsananin sanyi a Rasha sai su dan sha yar whisky yar kadan ba wanda ba ta bugar ba to wannan ya halatta tunda bai sha abin da zai bugar da shi ba dan kadan ne ya sha kawai dan ya masa maganin zai ba shi tumin jiki to wannan haramun ne amma abin da yake ba muskir ba kamar kamar wato kenan sauran abubuwan da suke muhaddirar sauran abubuwan da suke gusar da da suke gusar da suke rufe hankali idan abun bai kai wanda zai rufe hankali ba ba haramun bane idan abun bai kai wanda zai gusar da hankali ba ba haramun bane sai dai idan ya zamanto shan dan kadan din zai kai ya zuwa ga ya zamanto ya dawoma akan sha dan kadan yake sha kamar wadan kun san wannan wani sabon abu ne da suka fito da shi a kasashen Ingila cewa za su ba a kasashen wadansu daga cikin kasashen Turai Ingila ma suna cewa a kasashe ban sani ba ko sun fara amma dai a Netherlands da Denmark suna da wannan cewa za a iya sayar ma da mutum ganye hashish dan kadan wanda ba zai sanya shi maye ba za a iya sayar da shi dan hana sayar da shi din shine yake sanya shi yake tsada kuma shine yake sanya shi ake sha har ya zamanto mutum ya zamanto masa jiki to wannan duk da malaman fiqh sun ce abin da yake ba zai sa maye ba na irin waɗannan wanda ba giya ba shi ba haramun bane amma idan zai kai ya zuwa ga al-idman mutum ya zamanto addict ya zamanto ya riga ya shiga jinin sa dole sai yayi haka kuma wanda yake zai kai shi zuwa ga daukan babban to wannan sai a rufe shi shi ma wannan ta babu sadda zariya to kusan jamaahirin malamai sun tafi akan cewar al-mukhaddirat wato abubuwan da suke sanya suke gusar da hankali kamar su ganye kamar su cocaine babu haddi akan su amma akwai ta'ziri wanda ta'zir din yana komawa ya zuwa ga ijtihadin shugaba na musulmi ijtihadin alqali alqali zai iya ijtihadi ya sanya uqubar da za a yi ma wanda aka ga yana shan ganye ko aka ga yana shan sholusho ya sanya uqubar ta fita shan giya ma zai iya yin wannan bisa ijtihadi saboda ganin girman barnar da kuma ganin yawan a laifin da ake yi ijtihadi ne aka bar ma wato mai hukunci ya ijtihadin sa a wannan babu illa hashish duk da jamaahirin malamai sun tafi akan cewa babu haddi akan ta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya tafi akan cewa ita hashish za'ai mata haddi irin na giya saboda me saboda yadda take auren mutum kamar yadda giya take auren mutum ne to wanda yake kuma banda hashish ma akwai sauran abubuwa wanda suke da wannan tabi'ar kamar su cocaine ita cocaine ma har ta fi ma hashish ne saboda haka shi a wajensa za'ai mata akwai haddi kamar haddin giya wato shine bulala 80 sauran malamai kuma sun ce a ta'zir za'ai kuma daukan hukuncin ta'zir din shine aula dan duk ta'zir za a iya kaddara shi gurgudan irin barnar da al'umma take fuskanta daga irin waɗannan abubuwa din shi ko haddi ba kai saka ƙara ba ba saka rage ba to kuma haddin Allah ya zo ne akan giya kuma ka'ida ce ta malamai kan cewa al-hudud wal kaffarat qiyasi baya shiga musu ba a qiyasi akan haddi ba a qiyasi wajen kaffara ba a kiyasi wajen takdir na shari'a abubuwan da shari'a ta kaddara su ba a kiyasi daga ciki shine kamar irin su miqati kamar lokacin sallah kamar adadin rak'o'in sallah duk waɗannan kiyasi baya shiga su saboda illa ce wanda take ba a san dalilin da ya sa shari'a wato babban fuskanci menene hikimar da Allah madaukakin sarki ya kaddara su da yanda ya kaddara su ba abu na biyu shine dangane da wanda bai samu raka'a tare da liman ba al-masbuq cewa idan liman ya zamanto ya sujada qabli ba zai bi shi a sujada qabli ba sai ya tashi cika sallar sa to na ji wannan ya dan yi ma wadansu iskal dan har wani ya rubuto min text cewa in akai haka kenan ya zama wan liman bayan kuma gashi an haramta ma mutum ya zamanto wan liman wato ya tashi ya kawo abin da ya rasa kafin liman ya sallama to ban san shi yana ganin to kenan zai zauna ne ya jira shi ko zai jira kabli tare da shi tun da bai samu raka'a tare da shi ba bai samu hukuncin sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan ma al-imam faqad adraka as-salah bai samu hukuncin sallah tare da liman ba tun da bai samu hukuncin sallah ba da wani dalilin zai yi sujudu sahwi to malikiya sun yi nassi akan cewa idan mutum da bai samu raka'a ba ya bi liman a cikin sujada qabli ko ba a di sallah ta baci nassin mukhtasar ne ban sani ba ko zan kawo muku na ban haddace shi ba amma nasin muktasar ne cewa al-masbuq idan yayi mutaba'al liman a cikin sujada qabli ko ba'di yana atfi akan abubuwan da suke bata sallah yace masbuqi wato masbuq shine wanda bai samu farkon sallah tare da liman ba idan ya bi liman sujada qabli ko sujada ba'di inda yayi bai samu raka'a tare da shi ba to sallarsa ta baci saboda haka abinda zai yi a nan wajen shine tunda ya da yin sujada qabli ya san cewa ya gama sallah wannan abin da yake kawowa yana kawo targhiman lil shaytan ne yana turmuza hancin shaytan ne saboda haka sai ya tashi sallar salliman ta cika sai ya tashi ya ci gaba da kawo sallar sa kuma ba zai sujada qabli din ba daga baya idan da kamar a ce inda sujada ba'di ce shine ba zai bi shi ba sai ya tashi a wato in ya samu raka'a daya sai ya tashi ya kawo abin da ya rasa sannan ya sujada ba'di bayan liman in ko qabli ne ya bi shi idan dai har ya samu raka'a amma idan bai samu raka'a ba ba zai bi liman a cikin sujada qabli ba wannan shine mazhabar Imam Malik kuma yana daga cikin mufradat na mazhabar Imam Malik sauran jamhurin sauran malamai Maliki Shafi'iyya da Hanafiyya da Hanabila sun ce idan dai mutum ya samu rukuni tare da liman ko sujada ɗaya ce ya samu daga cikin sujudul qabli sujada qabli ko ba'di to talibin ce shi sai yayi saboda duk ma sun dubi inda ma ju'ila al-imam liyutamma bihi fa ma adrakum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu wannan shi ne dalilin su mazhabin malikiya kuwa shine man adraka ma al-imam raka'atan faqad adraka as-salah saboda haka kowannen su ya kafa hujja da hadisai da abubuwan da wannan hadisai suke nunawa hujjar Imam Malik a fahimta ta tafi karfi a wannan babu saboda haka idan mutum bai samu raka'a tare da liman ba ba zai bi shi a cikin sujada qabli ba ba zai bi shi a cikin sujada ba'di ba bal zai miƙe ne ya cika sallarsa sawa'un qabli yake ko ba'di yake yi wallahu ta'ala a'lam na'am mafhum ne nafsi da aka ce inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi to wannan an ce inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi bai riga ya zamanto masa liman ba tunda bai idrakin sallah tare da shi ba man adraka raka'atan ma al-imam faqad adraka as-salah to shi wannan sam lam yudrik as-salah sahih mafhumi ne kuma al-mantuq muqaddamun ala mafhum to amma shi ma inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi tatbiqin sa akan halin al-ma'mum wanda a tatbiqin sa akan halin masbuq a wajen sujudu sahu shi ma bil mafhum ne ba nafsi bane ba mantuq bane yace wanda yake ya zamanto al-masbuq zai bi imam a cikin zai yi itimami a cikin sujudu sahu an yi kiyasin sujudu sahu akan sauran arkanus salah kamar yanda zai mutaba'a a cikin arkanus salah haka zai mutaba'a a cikin sujudu sahu saboda haka abin ba dalil ne bil mantuq ba dalili ne wato dalili ne da mafhum sai dai mafhumul muwafaqa sahih akwai sabani mafhumul muwafaqa shine aula ko kuma mafhumul mukhalafa da shi maliki suke hujja su kuma al-jumhur sun yi hujja da mafhumul muwafaqa domin suna cewa babu bambanci tsakanin sujudu sahwi da sauran arkanus salah saboda haka mafhum ne bi nafil farid da nuna cewa babu bambanci tsakanin su mafhumul muwafaqa ne to wannan matsala ce usuliya shin wani mafhum ne yafi karfi al-muwafaqa ko al-mukhalafa saboda haka indai ka duba za ka gare tunda matsala ce wanda yake babu nafsi a la'alla duban cewar hukuncin sallah din bai lidinci al-masbuq ba ni wannan shi nake ganin al-aula wallahu ta'ala a'lam sannan sauran tambayoyi kafin tambayoyi akwai bukatu na yan uwa waɗanda su ma mutaya su da addu'a akwai waɗanda suke sun kama mashru'i wato na abin nan din bukata wanda take ta mahalli wanda suke kokarin su kammala mahallin su da kuma wanda suke kokarin su kammala wata muhimmiyar abu a cikin rayuwa wanda yake na rikin daruriyat da Allah kada a manta su a cikin addu'a ko muna roƙon Allah madaukakin sarki a wannan majalisi da Allah madaukakin sarki ya yassare musu ya yassare mana dukkan mu gabaki ɗayan mu biyan bukatun mu wallahu ta'ala ala zalika qadir wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in menene hukuncin wanda ya sha ruwa bayan ladan ya gama kiran sallah da wasu mintuna a watan azumi? Eh, wannan akwai tafsir. Idan ladan din yana kiran sallah bisa sanin bisa cewa daga zarar alfijir ya keto yake kiran sallah, yanda aka faɗa a cikin agogo, an ce a agogo karfe 5 saura minti 2 daidai lokacin zai tashi ya kiran sallah. To wannan duk wanda ya sha ruwa bayan ya san ladanin ga lokacin da yake kiran sallah, sannan ya sha ruwa bayan ladanin ya riga yayi kiran sallah, wato bayan ya tabbatar alfijir ya fito kenan, to wannan ya ganganta karya azumi, ya ganganta karya azumi, don haka wannan zai rama azumi sannan kuma zai yi kafara. Amma wanda yake yana ya san cewa ladanin yana kiran sallah kafin hudowa alfijir, dan saboda ya ihtiyadi, akwai ladan da yakan yi haka, duk da yake kuskure ne, wanda ya kiran sallah kafin lokacin da alfijir zai fito yayi kuskure. To idan yayi haka ne dan saboda kada dan saboda ya maganin waɗansu, to a nan wajen sai ya zamanto cewar zai tsaya akan al-afdal, yana nan akan hukuncin dare, dan haka ƙara mintunan da yayi wannan ba zai zamanto ya bata azuminsa ba. Mun san cewa mutumin da yake shakka akan hudowa alfijir, idan ya sha ruwa ya bayyana cewa ya sha ruwa ne ko ya ci abinci bayan hudowa alfijir, wannan ba zai rama azumi ba, domin yana tare da al-asl. Al-asl baqa'ul layl, cikin dare yake, kuma ba a tafiya ya zuwa ga, ba a kawar da yaqini da shakka, yana da yaqini cewa cikin dare yake alfijir ya fito, wannan shakka yake. Haka zalika idan yana shakka, idan bai san tsarin ladanin ba, shin ladanin nan da yake sallah yana kiran sallah ne kafin fitowa alfijir, daidai fitowa alfijir ko bayan fitowa alfijir, to shi ma wannan idan yana shakka zai dauki hukuncin halin mai shakka, shi ma wannan azuminsa ba zai baci ba. Kuma ni a fahimta ta tunda yanzu yanda yanayin ketowa alfijir ya zamanto mutane babu ilimin, ko kuma yanda yanayin garin ya zamanto, saboda hasken fitila ba za a iya ganin hudowa alfijir ba, da dogayen gininnika da ake da su ba za a iya ganin hudowa alfijir ba a bisa hakikaninsa. Kuma mutane ana amfani da agogo, kuma agogon nan an assasa lokacin sallah din nan da na kalanda da na agogo da ake yi a bisa lissafi wanda malamai suka yi itimadin ka, in ma lissafi bisa ka'idar kalandar Ummul Qura, a bisa yawanci a bisa mazhabar Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal, wa in ma bisa tsarin Azhar a bisa mazhabar Imam Shafi'i, ko bisa yanda ɗan North America suke yi, ɗan America ta Arewa, wanda yawanci waɗansu suna amfani da ka'idar lissafin mazhabar Imam Abu Hanifa, yawanci lissafin shi ne daga wani digiri ne na kwanciyar rana a ƙasan sassa alfijir yake fitowa, daga 17 ne ko 17 da rabi ko 18 ko 18 da rabi ko 19 ko kaiwo ƙasa 16 da rabi 16 15 wani digiri ne zai iya sanyawa a ga alfijir. To wannan shine mahallin ijtihadi, kuma a gaskiya wani lokaci wannan yana sa sabanin ya zama to mai yalwar gaske. Yanzu alal misali yau da safen nan a Port Harcourt, a bisa ni yanda agogo na ya nuna min alfijir yana fitowa karfe 5:11, saboda goslo za mu shigo jirgi, an ce mota za ta zo ta kai mu airport karfe 5, muna jin tsoron cewar idan muka kai airport watakila kafin mu kai filin jirgin sama lokaci zai kure na sallar asuba, mu kai filin jirgin sama wato lokacin sallar asuba ya fita, to za mu tsaya mu yi sallah ne, ya kamata mu tsaya mu yi sallah a hotel, to mu muka yi sallah karfe 5:13, ni da karfe 5:13 bisa adin da agogo ya ce. Daga cikinmu akwai wani shi ya je ya danna kwamfutarsa, sai yayi amfani bai tsaya ya duba cewar lissafin yana da wani nau'in lissafi zai yi ba. Yawanci ni duk lissafin da nake amfani da shi na lokacin takwim din ummul qura wanda yake shine abinda mataban yawanci lissafin mataban malikiya yake akai, shi sai yayi amfani da na America ta kudu, sai aka nuna America ta arewa, sai agogonsa computer sai ta nuna masa alfijir yana fitowa karfe 5 da rabi, bambanci wajen minti 20 kenan. Saboda haka ya tsaya yana jiran sai 5 da rabi ta yi sannan zai salla asuba. Karfe 5 da minti 25 ya sha ruwa, da ya zo sai ya ce masa, ya ce ai abin da ya sa ya yi jinkiri saboda yana jira ne sai 5 da rabi ta yi sannan ya salla asuba. Lokacin ku da ya salla asuba gari gashi nan ya so mu zamantowa sha. Saboda haka sai ta tunji shi ya azuminsa karfe 5:25 sai da ya sha ruwa, yace ya nuna min computer ga abinda computer tace, yace eh to kana da uzuri saboda kai ijtihadi. To amma da ya nuna sai ya je a she lissafin da ya zo North America, yace to a nan ijtihadin ka gurbatacce ne domin baka isa matuka ba wajen sanin hukunci, kamata yake bi diddigi ka san wani method da wani usuli zaka yi amfani da shi. Saboda haka a nan wajen akwai wato kusuri wajen ijtihadi. Idan mai ijtihadi ya tabbata kan cewa yayi kusuri a cikin ijtihadin sa, to a nan wajen ba zai a dauke masa wannan kusurin da yayi ba, dan haka sai ya zamanto kan cewa nake masa al'aula ka adina karama azumunta. To tunda ana da wannan lissafi, idan mutum yayi bakin kokarin sa wajen bin irin waɗannan abubuwa din, ko ba zai iya duba alfijir ba, ba zai iya fitowa ya duba alfijir ba, to ya amfani da kalanda, ya amfani da kalanda ya zamanto muqallid ne. An yadda mutum ya zamanto muqallid a wajen sha'anin lokaci, idan ba shi da ba zai iya ijtihadi ba, idan zai iya ijtihadi bai halatta ya taqlid ba, saboda ka'idar da malamai tace al-qudratu 'alal yaqin tamna'u min adh-dhann, idan kana da ikon kai yaqini to ba za ka yi zato ba, haka zalika idan kana da ikon kai zato to ba za ka bi taqlidi ba, sai taqlidi shine ka bi kaunin mutum ba tare da dalili ba. Kalanda ta ce karfe 5 sauran minti 2 ake shan ruwa, ya aka yi suka gano daraja 15 suka dauka, 17 suka dauka, 18 suka dauka, wannan ba za ka iya sanin menene tasirin wannan ba, kai taqlidi. Amma idan kana da kudura alal yaqin to bi halatta kai taqlidi ba. To dan haka a kuma taqlidin nan in mutum zai taqlidi akwai ijtihadi da zaka yi, shine a cikin wanda zaka yi taqlidi wanne ya cancanta kai ma wanne ya cancanta kai ma taqlidi din nan ijtihadi dole sai kai. Kalanda zaka bi, kuma kalandar ta hukumar shari'a zaka bi, ko kuwa ta timing committee zaka bi, ko kuwa ta abin nan ta miskeli zaka bi, ko kuwa ladanin masallacin alfurqan zaka bi, ko ladanin masallacin juma'a, ko wannan ijtihadi ne wanda yake dinne taqlidi sai yayi, din mai taqlidi sai yayi. To menene aula kai taqlidi da ladan wanda shi ma taqlidi yake da kalanda, ba duban alfijir yake ba, ko kai taqlidi da kalanda? Kai taqlidi da, to in ka tashi taqlidi da kalanda da wacce zaka yi? Ni dai ban ce ba. Al'aula da dukkansu, shi yasa zaka ga masu yawan irin wanda suke bayyana lokacin sallah a cikin internet, za a ga suna cewa lokacin sallan nan a ka kara ko ka rage da minti 3 zuwa 4, ka kara ko ka rage da minti 3 zuwa 4. Haka zalika na agoguna, agogo wanda yake da lokacin sallah, suna faɗa a cikin littafin cewa wannan lokacin sallah da aka faɗa za su sha bamban da ƙari ko ragin minti 4 zuwa 5, za ka ga suna faɗan wannan. To al-ihtiyar shi yasa ake son kai ihtiyar, an ce al-fujr yana fitowa karfe 5 saura minti 8 saura minti 2 alal misali, to kai ƙasa da minti 5, karfe 5 saura minti biyar saura minti uku kenan, ko takwas ka dauke biyar uku kenan, afwan saura mun karfe 5 saura minti 7 kaiwo kasa tunda an ce 5 da 4:58 shine lokacin alfijir yake fitowa to sai ka dauke 5 kace 4:53 kenan 4:53 alal aqalla duk sabanin calendar din nan za ka ga sun shiga cikin wannan kasa ko sama da haka yawanci sabanin calendar din nan haka yake ko a hukumar shari'a lokacin da muke calendar ta wannan shekarar lokacin da ake yin calendar an samu bambanci tsakanin lissafin gidan miskeli da na falaki da kuma lissafin waɗansu website na a cikin computer wanda aka kawo wanda na website na in ka hada shi da na agogo da na ummul qura za ka ga su yayi daidai amma kuma ya saba da na miskeli da na falaki inda sabanin yake minti 2 minti 3 har zuwa minti 5 muka ce wannan bisa al'ada wannan yana faruwa amma yayin da lissafin ya zama to bambancin wajen minti 20 musamman a lokacin sallar la'asar wannan ya faru a lokacin sallar la'asar ne aka samu wannan to muka ce sai a koma a duba ayi ta dikiki a gani yaya aka samu wannan bambancin in har ya kai minti 20 dole bambancin nan akwai dalilin da zai dole akwai kuskure imma a cikin na ɗaya daga ciki wa imma a cikin na shi website to da suka koma suka ce bambanci ne na waɗansu kawa'id da kuma kan cewa lissafin da suke yi lissafi ne wanda yake lokacin ba su fara amfani da computer ba saboda haka suka dawo suka ce su ma na computer din ya sun ga nasu din ya dace da na computer saboda haka a waɗannan watanni wanda watanni ne ayyanannu a cikin shekara saboda haka suka ɗauko wannan suka sanya yanda yake na cikin computer din saboda haka idan za ka yi amfani da calendar ka rinka ba da wannan grace din ƙari da ragi da minti 5 don ka zamanto ka yi ihtiyar saboda haka idan aka ce lokacin sallah lokacin alfijir karfe 5 ne to bisa ka'idar sarkin ladanan Madina sarkin ladanan masallacin harami shi in yi kalandarsa zai ce lokacin imsak karfe minti 15 kafin lokacin fitowa alfijir don haka ba a kalandar tasa ma baya faɗan lokacin alfijir baya rubuta lokacin fitowa alfijir sai dai ka ji yayi kiran sallah lokacin alfijir din zai gaya maka lokacin imsak ne kawai saboda haka maimakon a cikin kalanda a ce maka karfe 5 shine a cikin watan Ramadan sai a ce maka karfe 5 saura kwata saboda haka in kana da kalanda da dama kuma gashi nan yana raba ta duk farkon wata za ka ga ana ta raba ta kyauta a cikin harami sarkin ladanan Madina haka yake rarrabawa kowa sai je ya miƙe a gida lokacin kama baki 5 saura kwata alal misali shi ko ba zai kira sallah ba sai bayan minti 15 da lokacin ka ji ka to ka ce mu kama baki 5 saura kwata kuma baka kira sallah ba har yanzu eh yace saboda kada kai ganganci saboda ihtiyati wato yin tsantseni ga iyakar Allah wannan wajibi ne kamar yadda yazo a hadisin Al-Hasan ibn Ali ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى تو الحمى دين شي ني kada ka je kusa da shingen dan in ka shiga kusa da shingen zaka ketare dan kada ka matsi lokacin da aka ce alfijir din yake yake ketowa dan in ka matsi lokacin zaka ketare shi ka tsaya cikin kafin lokacin wannan shine al-istibra'u lid-dini wal-'irdh wanda ya haka ya tsira da addininsa ya tsira da mutuncinsa to ka zamanto mai ihtiyadi a cikin shari'a ka zamanto mai ihtiyadi ba mai ganganci ba kuma da yawa waɗansu suna amfani da hadisin Hudhaifa cewar idan mutum ya ji ana kiran sallah kuma alhali al-ina'u wal-ina'u fi yadihi ƙwarya tana hannunsa to kada ya ajiye har sai ya gama biyan bukatarsa to wani fa ba kawai yana cikin shan ruwan bane ya zube an zube masa plate din abinci ne ya so mace ya ji an kira sallah saboda haka sai ya gama wannan ko yana cikin sha ne yana cikin sha ba a ce ya amayar ba ya gama shan amma ba a ce ka ci gaba da cin abinci ba bayan kana gani alfijir ya fito wannan shine fatoyin Sheikh bin Baz sun yi ta tahzir akan wannan Allah ya ji kansu akan cewar mutane suna tawassu'i a cikin wannan babin kuma suna daukan hadisin ba a babinsa ba wai idan mutum ya ci abinda wai zai tayar masa da kishirwa kamar doya ko dambu ko me ko dambu ehe wanda yake zai to wai zai iya shan ruwa wato azumin ya zama to ya wato ya sha ruwa ya azumin ci kenan banda na sha na'am ruksa ake masa to ai ku daina wato in kun ji irin wannan maganar albatil ai bayyane yake Allah ta'ala ya hada ci tare da sha wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-asfar min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl cika azumi kishiyar kulu washrabu ne to shi ko wannan cewa yake azumi din kawai da azumi daga ci amma banda azumi daga sha azumin moda to babu shi a cikin shari'a to sai dai ku hakuri gaskiya mu samu mai karatu akwai tambayoyi tambaya ɗaya kawai muka ansa sai Allah ya kai mu gobe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
الله تعالى يقول فقد كذبوا بالحق haqiqa sun ƙaryata gaskiya lamma ja'ahum yayin da ta zo musu fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un to da sannu labarurrukan abubuwan ta wato fassarar abubuwan da suka kasance suna wato yin izgili da shi zai zo musu alhaqqu anan wajen an ce shine alqur'ani sun ƙaryata alqur'ani yayin da ya zo musu waɗansu malamai kuma suka fassara alhaqqu anan wajen da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo musu shine faqalu sahirun kazzab haka suka ce mata sahirun kazzab wannan dan dabo ne mai isa matuƙa wajen ƙarya bayan kuma sun kira shi al-amin kuma suka kira shi makaryaci tanaqul to Allah ya ce sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu kuma hakika din alqur'ani gaskiya ne Allah ya sanya shi da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ma gaskiya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin du'a'ul istiftah ɗinsa yake cewa anta al-haq wa qawluka al-haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah kai ne gaskiya kuma zancenka wato al-qur'ani gaskiya ne haduwa da kai gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce annabawa gaskiya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne saboda ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma wanda ya kareta shi ya kareta gaskiya to sai Allah ya yi musu to wannan bayanin halin su ne abinda suka yi kuma Allah bai musu sharri ba abu na farko da kafirai suka yi al-i'rab abu na biyu at-takdhib kareta gaskiya ko ne daga cikin su kafirci ne abu na uku da suka shine al-istihza izgili to bayan Allah ya bayyana abinda suka yi na nau'i na biyu na kafirci cewa sun ƙaryata gaskiya inda ta zo musu to sai Allah ya musu wa'id sai ban tsoro to fa sawfa ya'tihim da sannu anba'u ma abinda labarin abinda suka kasance suna izgili da shi zai zo musu me labarin Allah ya gaya musu abinda zai same su wato akibar mummunan akibar da za ta zo ta same su saboda ƙaryatawa da su daga ciki Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa sai huzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a ruguza taron su dan sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu Allah zai bashi nasara a kansu yace duk jama'a suka ce duk jama'an nan tamu duk jama'an nan tazu suka ce nahnu jami'un muntasir mu dinnan taro ne gabaki ɗaya mu masu taimakon juna saboda haka zamu yi nasara akan suna ganin suna cewa za su yi nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna alfahari da yawan su da yawan nan kuma ya ba su karfi sai Allah madaukakin sarki ya ce musu sai huzamul jam'u wannan taron naku za a ruguza shi ya rushe wai walluna dubur su ansa ga takare da takare su wato su juya baya suna masu guduwa kuma abin da ya faru kenan ranar yakin badar to Allah ya ce za labarin abin da suke aikata suke izgili da shi din zai zo musu dan suna izgili ne da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu haka zalika sun yi izgili da azzabaniya da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal yace idan ya sake ganin sa yana salla a gefen Ka'aba sai ya taka wuyansa zai zo yayin da ya zira ya taka wuyansa aka je ku aka gaya masa ga can yana yin sallah ya taho yana zuwa gab da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafin ya zo sai aka ga arazane ya tsaya ya juya da baya a guje sai aka ce ya abul haka me ya faru yace ai wani zautaccen rakumi ya gani ya ga da ya taka taki guda daya kun san rakumi in ya haukace rakumi in ya haukace ya fi zaki ban tsoro yace haka ya ganshi ya tawo ya yiwo kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika da ya kusanta da mala'ikun azaba sun kama shi da suka ji shine da suka ji cewar akwai wato su mala'ikun azaba mala'ikun wuta zabaniyawa su 19 ne sai yake idge yake ta haba yanzu ku quraishu a rasa mutum da zai maganin wannan 19 wai 19 ne kawai ake magana a rasa cikin ku da zai maganin wannan 19 to shine Allah ta'ala ya ce wa maj'alna ashaban nari illa mala'ika ai masu gadin wutan ba 19 da kuke tsammani bane mala'iku ne saboda haka mala'ikun nan da suke izgili da su to wannan za su kama su din 19 za su gani sun ishe su ko ba su ishe su ba wannan a ranar alkiyama kenan nanan duniya sun gani to kuma cewar fasaufa wanda take ta tamfisi ce da sannu yayi ishara ga cewa abinda labarin abinda zai zo musu din nan na izgin da suke yi tun anan duniya ne kuma haka suka gani din tun anan duniya shi yasa da aka kakkashe su lokacin yakin Badr aka je aka jefa su cikin rijiyar Badr Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya tsaya akan su yace ya Walid ibn Utba ya Hisham ibn al-Hakam ya Utbata bin Rabi'a ya kira sunayensu ɗaya bayan ɗaya su 7 din nan da suke izgili da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya ce inna kafainaka almustahzi'in min isar maka masu izgili a cikin suratul hijr yace inna kafainaka almustahzi'in Allah ya ce min isar maka masu yi maka izgili Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya kira sunayensu suna binne a cikin rijiyar Badr yace hal laqitum ma wa'adar hal ya aya take ne wana da ashabul jannati ashaban nar an kad wajadna ma wa'adna hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu alƙawarin da ubangijin ku ya muku kun same shi gaskiya shuru sai sabai suka ce ya rasulullah ta yaya zaka kira su bayan sun zamanto mushi yace wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba yace to inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan ni na samu alƙawarin da ubangiji na yi mun gaskiya yayin alƙawari cewa inna kafainakal mustahzi'in min isar maka masu izgili gashi nan Allah ya isar muku ku kuma kun samu alƙawarin da Allah ya muku cewa ku ƴan wuta ne za ku shiga wuta kun samu alƙawarin haka ne shiru Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun fi ku ji abinda nake faɗa wannan baƙin ciki hanna ina ya zamanto kan cewa yayin da mu'mine suke alfahari da albishir da Allah ya musu mun su Allah kai mana alƙawari ka cika mana su ku Allah ya musu narkon azaba kuma ya cika narkon azaba a kansu to shine nan Allah ta'ala yake fasauka wannan wato tahdid ne ban tsoro ne da sannu abinda labarin abinda suke izgili da shi zai zo musu kuma hakika ya zo musu to wannan menene fa'idar ta gare mu masu sauraro da muke kajin karatun alqur'ani yayin da kaji Allah yana ban tsoro to kasancewa sha'anin Allah fa gaskiya ne ba ban tsoron wani wanda yake bashi da iko bane ban tsoron mahalicci ne wanda yake mai cikakken iko wanda ba wanda yake sai ya ije abin da yake saboda haka idan ya ban tsoro akan cewa zai ka dauke shi da zafi a cikin zuciyarka, ka dauke shi da karfi, domin Allah madaukakin sarki yayi makafirai alƙawari cewa za su gani kuma sun gani, yace za su gani kuma sun gani, fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, shikenan ja'ahu, abin ya zo musu. Saboda haka kun ga anan wajen aka ambata kafirai da sifofi guda uku. Na farko al-i'rab, wanda muke bayanin sa a darasin mu na shekaran jiya. Na biyu at-takdhib, ƙaryata ayoyin Allah. Na uku kuma al-istihza, wanda yafi kowanne tsanani shine al-istihza, izgili, domin izgili ya kunshi ƙaryatawa. Izgili ya kunshi ƙaryatawa. Me yake sa mutum yake izgili? Saboda ya ƙaryata. Bayan ya ƙaryata kuma yayi girman kai, yana ganin kan cewar abin da ya ƙaryata din nan ba koman komai bane, ya wulakanta shi, ya tozarta shi, dan haka yake izgili da shi. Kuma yawanci abin da yake taimakawa wajen izgili shine ɗan amshi, yayin da ya zamanto kan cewar mutane suna yawa mutum amshi, ana ziga shi, ta akhuduhul izzatu bil ithm, sai izza ta laifi ta ɗauke shi. Ka duba ka gani, ko irin masu rubutu da zagin addini a cikin jaridu, za ka ga duk akwai irin waɗannan wanda suke musu tafi daga baya. Manya-manyan kafiran da za su ce musu irin ku muke so, ku ne masu tunani, ku ne masu fitowa, ku ne masu amfani da kwakwalwarku, ba waɗanda wato zafin tunani na addini ya je ya ɓata musu tunani da kwakwalwa ba. Ka ji har musulmi suke gaya ma, don akan samu irin waɗannan musulmin wanda za su rinka izgili da addini, su rinka zagin addini. Ka ga in sun yi ɗin, shikenan sai a tafa, a yi dariya. Wato lallai mu kiyayi, mu yi zance da zai nishaɗantar da mutane su ji daɗin abin da muke faɗa. Akwai waɗansu wanda Allah ya jarabce su da wannan, ba abin da suke so irin su faɗi zance ne don su burge, don a tafa musu, don su ƙayatar. Tun suna faɗan gaskiya sai ga sun soma faɗan ƙarya. To tun suna faɗan ƙarya, in ya zamanto ƙarya ba ta burgewa, sai an yi abin da sai ga shaɗan ya zo ya iza su, har sai ka ga sun je sun tsokano abin da yake ya fi ƙarfinsu. Su zo su faɗa abin da yake Allah maɗaukakin sarki zai fushi da su, fi izgili da addini. In ku mutum ya yi izgili da alama ɗaya daga cikin alamomin addini, ya kafirta. Alama ɗaya ya izgili da shi. Gemun nan da take sunna ce daga sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai izgili da shi ka kafirta. Ko sunnar ɗage wando, kai izgili da wannan sunnar ka kafirta. Duk wani abu na addini in kai izgili da shi ka kafirta, domin ka zamanto da kai da kafirai babu bambanci, abinda kafirai suke yi kenan. Saboda haka lallai mu kiyayi koyi da kafirai a cikin wannan sawawun, a cikin i'rab ya zamanto ba mu ba sauraron alqur'ani, ba jin wa'azi, ko kuma ƙaryatawa. Mutum ya bugi ƙirji ya ce a shi wallahi bai yadda da wannan ba, kamar yadda aka ce wani malami ya je ya karanta maganganun ƴan mu'tazila akan batun ƙaddara, cewa ta yaya za a yi tunda an ce mutum ƙaddararsa da ikonsa duk yana hannun Allah, to kuma ta yaya za a yi in aka ce ya yi abu a ce za a je a sa shi a wuta? Wannan ai zalunci ne, ai wallahi zalunci ne. Shikenan sai ya tafi akan wannan, ka kira abin da Allah ya yi shi ne zalunci, wai ƙaddara shi ne zalunci, bayan rashin fahimta ce fa wannan ba bigiran bayanin abin da ƙaddara ba ne. To ka ce za ka yi irin wannan subutar baki, ka ce za ka yi irin wannan subul da baka ka faɗa, to wannan sai ka rasa abin da ya fi komai kima a wajenka, shi ne imaninka. Sannan wanda ya fi kowanne kuma hatsari shi ne izgili, al-istihza. Allah ya kiyaye mu.
Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum wa arsalna السماء وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
نعم الله تعالى ya bamu labarin halin mushrikai wajen yanda wato ya bamu labarin mushrikai da irin yadda Allah ta'ala yake kiran su ya janyo hankalin su dan fi izna fi imani. Allah yace alam yarau kam ahlakna min qablihim min qabl shin basila akari ba ar-ru'ya anan wajen ru'ya al-qalbiyya ce wato basu duba da zuciyar su ba basu lura ba basu la'akari ba kam ahlakna min qablihim min qarn da yawa waɗanda muka halakar da su na daga ƙarni wato sune al'umomin mutane makannahum fil ard mun tabbatar da su a bayan ƙasa wato at-tamkin shine ba da iko mun ba su iko a bayan ƙasa sun mallaki ƙasa ma lam numakkin lakum mallakar ƙasar da suka yi irin mallakar da bamu mallakar da ita gare ku ba ku quraish wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara muka sanya ruwan sama yana kwarara a gare su da yawa lokaci bayan lokaci waja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka sanya koramuna gudana karkashin su fa ahlaknahum bi dhunubihim amma sai muka halakar da su bi dhunubihim bi sababi dhunubihim saboda zunuban da suke aikatawa ga Allah wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka halici wata waɗansu kuma wato jama'un na mutane daban ba su ba rayuwa kuma ta ci gaba da tafiya wato wannan kira ne da Allah ta'ala yake makafiri kan fi izna kan abin da yake sun sani domin kafirai sun san labarin mushrikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san labarin adawa sun san labarin samut suna zuwa Yemen kuma suna ganin labarin adu abu ne wanda yake sananne a can samud kuwa indai za su tafi Syria in za su tafi Sham sai sun keta ta diyaru samud wanda hayyan suna nan mada'in salih hayyan suna nan tafiyar kilomita 500 daga madina a hanyar ka ta zuwa tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kan da lokacin da zai je tabuk har yake cewa kada wanda ya shiga wajen face yana kuka ko kuma yana kirkiro kuka kuma yake kada wani ya sha daga idaniyar ruwan da ke wajen har sai ya zo shine saboda ka suna wucewa ta nan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala ta'qilu kuna wuce musu da safe da daddare ma kuna wucewa to shine Allah yake kiran su kan cewa fi izna kuma labarin Samud da Ad sananne ne kan cewa Allah ya halaka su halaka ce ta zo musu da ta gama da su gabaki daya kamar dai su Samud gabaki daya ga alamar gidajen su nan Allah bai rusa garin ba ya kyale garuruwan a cikin gidajensu mala'ika jibril ya musu kururuwa duk suka sandare sai gawar a cikin gidajen ga gidajen suna nan gidajen da suka yi a cikin dutse suka fafe dutse suka yi gida ga alamar su nan Allah ya bari aya ga kowa domin mutane su gani kuma labarin abu ne wanda yake sananne a cikin abinda wato labarin yana daga cikin abu wanda yake ya shahara a cikin kasashen Larabawa shi yasa nan Allah ta'ala yake janyo hankalin su ga abin da yake sananne ne gare su basu gani ba inda kamar a ce abu ne wanda ake gaya musu basu taɓa sanin sa ba da haka ba za a ce musu ba me yasa basu yi la'akari da wannan ba amma abu ne wanda yake sananne labari ne kisar Adu da Samud sananne ne da haka ma ba haka zalika ashabur ras shi ma wannan abu ne wanda yake baya cikin Bible kisar Adu da Samud da ashabur ras ba sa cikin Bible ballantana a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi kofo yake gaya mutane in kuma da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam daga bible ya rubuta alqur'ani ina ya samu labarin ajul da samu dan da baya da asabur baya cikin bible to Allah ta'ala yace bai yasa ba za su izina da wato waɗanda Allah ya halakar da su da yawa ba na daga karni alqarn abinda ake ce ma qarn daga al-iqtiran ne haduwa wato mutane wanda zamani daya ya hada su mutane wanda zamani daya ya hada su shine ma'anarsa a lugha a wajen malaman hadith sun dauke shi shekara 100 kuma yawanci shine abinda a yawanci malaman tarihi su ma suka tafi akai amma qarni shine mutanen da suka hadu tare wani zamani ya hada su kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai qarni ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi qarni mutanen da suka ko wadanne alkhairi sune qarni na wato qarnin da nake ciki shi duk wanda yayi zamani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da shi to iyakarsa din iyakarsa a iyakarsu mutum iyakarsu abinda yasa ake cewa iyakarsu shekara 100 saboda hadisin ara'aytum laylatakum hadhihi fa innahu ala ra'si 100 sana la yakunu ala wajhi al-ard min man huwa alaiha al'an annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace kun ga wannan daren naku to shekara 100 ba za ta wuce ba ya zamanto wani wanda yake da rai a bayan kasa da yake anan bai zamanto yana da rai saboda haka a wannan shekara 100 din ya zamanto akhiru man mata min as-sahaba abu tufail amir ibn wasila shi ne na karshe ya mutu a shekara ta 110 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 110 bayan hijira ta dace da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan hudu ba ta sa a shekarar da ya bar duniya to Allah yake makannahum fil ard mun tabbatar da su a bayan kasa wannan ishara ne ga karfin mulkin su kuma suna gani irin abin da samudawa suka yi quraishi ba su yi wannan ba irin labarin da ake bayarwa na ad quraishi ba su da wannan karfin tunda adawa su ne suke cewa man ashaddu minna quwwa waye fi mu tsananin karfi wa idza batashtum batashtum jabbarin in suka tashi yaki yakin da suke yakin jabbirawa suke yi ba sa wato ba sa cin nasara mai sauki sai sun ci nasara ta barna akan wanda suke akan wanda duk yazo yace zai wato zai yaki da su to Allah ya ba su mulki irin mulkin da bai ba ku ba saboda haka suna da karfi sai da karfin ku kuma tantini din nan a bayan kasa wato sun mallaki kasa fiye da yadda ku kuka mallake ta kuma Allah ta'ala ya ambaci irin ni'imar da ya musu wa arsalna samaa alaihim midrara muka sanya sama tana kurara akan su da azziki wato da ruwan sama midraran shine wato kaseeran fi waqtin ba'da waqtin da yawa kuma a lokaci bayan lokaci ba da yawa lokaci ɗaya ba shikenan ya yanki a'a in yazo da yawa din ya sake zuwa da yawa wannan ishara ne akan wadatar abinci tunda idan ya zamanto kan cewa akwai ruwan sama da yawa za a yi noma in aka yi noma da yawa za a yi girbi in aka yi girbi da yawa zai zamanto abinda ake da shi ba hannu baka hannu kwarya bane akwai abinda za a ajiye a store in aka ajiye a store waɗansu mabukata za su zo saboda haka mabukata suka zo za a sayar musu kaga kasuwanci ya zo an samu kuɗi da wannan kuɗin sai a je a sayo kayan yaƙi in aka sayo kayan yaƙi a je a biya wato masu sassaƙa a dauke su aiki su sassaƙa silke su sassaƙa takobi da sauransu in aka samu kayan yaƙi za a je a iya kai hari in aka kai hari za a samu ganima shikenan kaga karfi ya zo daula ta tabbata kenan duk daga me daga arzikin da Allah ya kawo daga sama na noma waja'alna al-anhara tajri min tahti ko muka sanya ƙwarguna gudana a ƙarƙashin su a lokacin da ba a ruwa sai a yi noman lambu in aka yi noman lambu a dara ƙara samun arziki a dara ƙara samun wadata sai ya zamanto maimakon kawai a tsaya akan noma sai kuma aka yi zuwa ga sana'a ta haka ake samun karfi saboda haka wato al'umma ce wadda ke sun kafa cigaba sun kafa civilization da haka ne ake samun ci gaba da arziki to amma Allah madaukakin sarki yace fa ahlaknahum bi dhunubihim muka halaka su saboda zanubansu kuma halakar su sananniya ce adawa halaka su Allah yayi samudawa halaka su ake me yasa aka halakar da su bi sababi dhunubihim alba dinna li sababiyya saboda zanubansu akwai waɗanda Allah ya halaka su da asaiha akwai wanda Allah ya halaka su da tufana akwai wanda Allah ya halaka su da darewar kasa sun ka nitse a cikinta akwai wanda Allah ya halaka su da ruwan duwatsu daga sama kowa daga da nau'i daban-daban fa kullun akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasida wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna da nau'i daban-daban wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan su kuma sai Allah ya ce muka halaka muka halacci waɗansu al'ummomin daban waɗansu mutane daban karni daban na mutane suka zo suka mare gurbin su su ma kuma domin Allah ya gaya ya za su saboda haka wannan ita ce sunnar Allah idan mutane Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su a bayan kasa suka karyata annabawansu suka yi zunubi sai Allah ya halaka su sannan ya kawo waɗansu su kuma Allah ya jarraba su ya gani yaya za su Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da mun sassaukar da littafi a gare ka fi qirtasin a cikin takarda al-qirtas shi ne takarda wato ya zamanto duk lokacin da alqur'ani zai zo ba kawai za a ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa bane a'a sai a ga takarda ta zo daga sama malaika ya zo sai a ga ya fito ya tara mutane ya zo ya karanta musu ga takarda daga sama ta zuku to da haka Allah ya rinka yi da alqur'ani din aka rinka saukar da shi laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da kafirai sun ce wannan ba komai bane face sihiri ma bayyane kaji an ce daga sama ake fakko da abu ai kuma sun san kai ma ka sani kai an yi wasa da hankalinka ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun da zamu bude musu kofofin sama ya zama to suna tattakawa matattakar ha ga sai suna hawa sama da sai kaji sun ce innama sukirat absaruna ai an yi mana rufa ido ne bal nahnu qaumun mashhurun sihiri a kai mana saboda dan kasancewa wato ba wai aya ce za ta sa mutane su imani ba abin da yake sa mutane su imani abu ne wanda yake a cikin zuciya tasdiq ne gaskatawa kuma babbar aya a sun riga sun gani ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine babbar aya aya da babu kamar sa shi yasa Allah ta'ala yake faqad labitu fikum umran min qabli na rayu shekaru a cikin ku wannan ta ishe ku ta zamanto aya da rayu shekaru a cikin ku ya rayu a cikin mushrikai har suka ce masa lakabi al-amin amintacce suka san cewa baya ƙarya suka yi masa shaida Abu Sufyan yace hal jarrabtum minhu kadiba yace bamu taba sanin sa da ƙarya ba bal muna kiran sa ma al-amin to haka wannan ta ishe su aya yanzu wanda zai zamanto cewa ba zai yi ƙarya ba zai ma wulakantaccen bawa ko baiwa ko kuyan jaye masa ƙarya ba sai dai jaji ko ƙarya ga rabbul alamin ya tsallake kowa da kowa ya tafi ya ce Allah zai maka ƙarya wulakantacce wanda bai kai komai ba alwalida wulakantacciyar baiwa kuyan ga bai mata ƙarya ba saboda yana kula da haƙƙinta kuma yana ganin kan cewa ƙarya ba abin yi bane amma sai rasa wanda zai maka ƙarya sai Allah saboda haka aya ta riga ta zo neman abubuwa na ban mamaki na saba al'ada ba shine zai sa mutane su imani ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya san da wannan shi yasa yace da ma mun saukar musu da littafin kamar yadda suke faɗa tunda ai su suka nema suka ce walan nu'mina lil ruqayyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u aw tarqa fis samaa walan nu'mina lil ruqayyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u suka ce cikin abubuwan da suka jera wato abin nan ka'idodi da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ard yanbu'a aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis samaa suka jera masa abubuwan da zai daga ciki suka ce ka tattaka ka hau sama in ma ka tattaka ka hau sama muka ganka gashi nan ka shiga sama an bude maka ka shige ta ba za mu yadda da kai ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u hatta ka sako mana da littafi da zamu karanta ka kawo mu karanta daga saman ka dauko shi to Allah yake da ma an yi wannan din aka saukar musu da littafin daga sama suna karantawa laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin kafiri za su ce wannan ba komai bane face sihiri wanda yake mabayyane wa qalu laula unzila alayhi malak kuma suka ce me yasa ba a saukar da mala'ika gare shi ba Allah yace walau anzalna malakan laqudiya al-amr thumma la yunzarun da mun saukar da mala'ika to da an riga da sai a hukunta al'amari da al'amarin an riga an hukunta shi thumma la yunzarun sannan ba za a saurara musu ba domin mala'iku in dai suka sauka to al'amarin Allah ya riga ya zo saboda su mala'iku ba za su dauki kafirci ba in mala'iku ne suka zo suka ji wannan kafirin da umarnin Allah shikenan kifa kasa za su shi yasa yayin da suka sauko zuwa wajen annabi suka sauko wajen annabi Ibrahim suka yi masa albishir suka ce to sun zo ne za su tafi wajen za su je su halakar da mutanen annabi Nuh mutanen annabi Nuh mala'ik annabi Ibrahim yace inna fiha luta annabi Lut yana ciki suka ce nahnu a'lamu biman fiha la najiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghadirin. Annabi Ibrahim da yazo suka ce yujadiluna fi qaumi lut, me suka ce masa? Suka ce ya Ibrahim a'rid an hadha, ka bar wannan magana. Innahu qad jaa amru, innahu qad jaa amru rabbik, umarnu ubangijinka ya riga ya zo. In mala'iku suka riga suka sauko, Allah ya saukar da su da zatar da al'amarin su, to shikenan al'amarin ubangiji ya riga ya zo, shi laqubi al'amr, al'amarin Allah ya riga an hukunta shi. Idan da mala'iku za su sauko, to da al'amarin an riga an hukunta shi, sai dai su sauko da azaba, domin ko dai su imani ko kuma shikenan halaka ce. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa yawma yaruna al-mala'ikata la bushra yawma idin lil mujrimin, a ranar da za su ga mala'iku to babu al-bushr a wannan rana ga mushrikai, ga mujrimai. Dan in dai duk ran da mutum ya ga mala'ika kuma bai imani ba, to shikenan. Waɗansu malamai suka ce ma'anar wannan ayar shine cewa in dai suka ga mala'iku a inda Allah ta'ala ya halice su, to ba sauran rayuwa ai, shikenan mutuwa za su, domin wato ishara ne cewa ba za su iya ganin mala'ika ba, ba za su iya ganin mala'ika ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Aisha bai taba ganin mala'ika Jibril ba, sai a hakikanin halittarsa sai sau biyu. Bayan an samu fatratul wahyi da ya je dutsen Hira yana saukowa, ya taho Makka, ya gan shi akan wata kujera ya cika sama gaba daya, ya cike sama saddan ma bainal ufuq, ya cike saman gabaki daya, yana da fuka-fuki guda 600. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi anan, sai kuma inda sidratul muntaha, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha, ya gan shi a sama dai daren da ake mi'raji, ya gan shi a hakikanin sifarsa. Amma duk sauran zuwan da malaika Jibril yake yana zuwa ne da sifar mutum, ko yazo a sifar dihyata dihya ibn khalifat al-kalbi, daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum ne mai kyakkyawan kama, wasim, kyakkyawa da shi, haka yake zuwa da kamarsa. Wata ran Ummu Salama ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da wani mutum da dihya, sai ta ji abinda suke magana da dihya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan minbari, sai ta ce ya rasulullah, naga kuna magana da dihya talkalbi, kuma naji kana faɗan maganganun da kuke magana da shi akan minbari. Yace kin ga mu? Yace eh. Yace to ai ba dihya bane, Jibril ne. Wani lokaci kuma ya zo masa da sufar a Arabi, ba kauye matafi, shadidu bayadu thiyab, shadidu sawada sha'ar, la yura alayhi atharu safar, wala ya'rifuhu minna ahad. Daga karshe me yace? Hadha Jibril atakum yu'allimukum dinakum, Jibril ne ya zo muku. Kaga da dihya ne za su dauka dihya ne, amma sai ya zo musu da wata sifa daban, saboda haka hatta zuwan nasa ma yana ya talawwa, galibi yana zuwa da sifar dihya. To da mala'ika, in mala'ika ku zai zo a hakikanin halittarsa baka isa ka gan shi ba. Annabawa Allah ya karfafa halittarsu inda za su iya ganinsa, ko su ma ba ko shi suke ganin mala'ika ba a hakikanin halittarsa, ba ma iya ganin aljanu, tunda Allah ta'ala yake innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, da shi da zurriyarsa suna ganin ku inda ku ba ku ganin su. Yaya suke? Ruwa-ruwa ne, iska-iska ne, kwalaba-kwalaba ne, yaya suke? Ba ka iya ganin su ba. In za ka ga shaitan din a yanda yake, to da alama kan cewa wani abu zai same ka, za ka dan samu tabin hankali. To ballantana mala'ika. To waɗansu malamai sun fassara kan cewar walau anzalna malakan laqudiya al-amr, da mun saukar da mala'ika da za a hukunta al'amari shine sai ajali ya zo. Duk wanda ya ga mala'ika shi kenan ajalinsa zai zo, dan ba zai iya dauka ba. Sun malayun zarun, dan ba za a sanar ku, ba za a saurara musu ba. Duk wannan aujuhu ne wanda yake tahtami. Idan mala'ika suka zo, idan mutum har ya duba ya ga mala'ika, to ai shikenan kuma gaibun da aka ce yayi imani da shi, bai gan shi ba yayi imani, saboda gaskatawa ya zama to kuma kan cewa babu wannan imanin da gaibu kenan, wace kuma jarabawa za a yi masa, ya gani kiri-kiri. Shi yasa kaga lokacin da mutum zaka ga zai ga ruhinsa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruha idha kharaja ittaba'ahu al-basar, idan aka zare rai sai gani ya bi shi. Kowa ya san yana da rai, to ba za ka gan shi ba sai ran da ka mutu. Ran da ka gani ba za ka gaya mu, ba za ka ba mu wani labari ba, ba za ka rayu da za ka ba da labari ba. To amma Allah ya gaya mana labarin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, kai dai ba za ka gaya mu wani ba. to ko Allah tun ya riga ya gaya mana labarin cewa akwai rai din to haka zalika malaika malaiku za su zo su zauna a mutum su yi za su dauki ransa ran da ya gansu sauran na ranar tafiya ce babu sauran sauraro kuma kuma haka ma'anar cewa ran da inda Allah zai saukar da malaiku su zo da al'amarin Ubangiji to babu sauran sauraro za a hukunta al'amari sai azaba Allah ta sauka walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan Allah yake to da ma za mu sanya manzon da za mu turo ya zamanto mala'ika laja'alnahu rajulan da sai mu sanya shi ya zamanto mutum wala labasna alaihim ma yalbisun da sai kuma mu cudanya musu abinda suka riga suka cudanya ma kansu wato idan da mala'ikan nema inda Allah zai aiko manzo wanda yake shi ne zai zamanto da mala'ika wato da mala'ika jibrilu shine zai zo ya isar da sako to da Allah sai sanya shi ya zamanto mutum kul law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innin la nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da mala'iku ne a bayan kasa suke tafiya to sai mu sanya musu mala'ika daga sama ya zo musu mala'ika shine jahada to amma tunda mutane ne in ma mala'ikan ne zai zo sai zo a cifar mutum kuma wannan shine hikimar Allah saboda ba zai yi jakada ya zo jakadan da ba za ka iya hulɗa da shi ba ba za ka iya ɗauka daga gare shi ba shi yasa idan mala'ika Jibril din ya zo a cikin hikimar Allah sai ya zo da sifar mutane to waɗansu suna cewa hadisin Usaid ibn Hudayr da yana sallah da daddare ya ga waɗansu fitilu kamar girgije yana ya ga waɗansu fitilu a sama da kashe gari kuma ya ga dokinsa yana ta zabura kashe gari ya je gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sakina ce take sauka da karatun alqur'ani a wata riwayar mala'iku ne suke saukowa suke saura ga karatunka na alqur'ani to mala'iku ya gani kenan tun daga shi ba a sifar mutane bane inda ya akai in mala'iku ne da zani da wannan ayar la qudiya al-amr ba hukunta al'amari gare su ba to waɗanda suka ce ai waɗannan mala'ikun da ake nufi mala'iku da suka mala'ikun azaba amma mala'ikun da suke sauka da karatun alqur'ani babu dalili shi ma a cikin wannan hadisin akan cewa ai mala'ikun ya gani haske ya gani kamar wato fitilu haka yake ya gani wannan hasken ba yana nufin kan cewa su ne ainihin wato surar mala'ikun da ya gani a haka ba kuma ba lallai ya zamanto cewar ba lallai ya zamanto kan cewar su ne mala'ikun da Allah yake nufi akan cewa in suka sauko Allah zai hukunta al'amari ya zamanto kan cewa halaka ta zo ba za a saurara ba wannan mala'ikun azaba ake nufi amma waɗannan mala'iku waɗanda suka kusanto ga sauraron karatun alqur'ani akwai mala'iku da dama wanda suke saukowa bayan kasa amma ba ma sanin su akwai mala'ikun da suke zuwa majalisin nan ko ba haka ba akwai mala'iku da suke zuwa majalisin nan suna nan tare da mu mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa hadisin da Tirmidhi ya ruwaito cewa mutane ba su taɓa haɗuwa ba a ɗakin Allah suna karanta littafin Allah suna darasinsa face sakina ta lullube su rahama ta lullube su ko mala'iku sun wa haffatuhumul mala'ika sun kewaye su wato sun rufe su saboda haka akwai mala'iku haka zalika kuma ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun billayl wa mala'ikatun binnahar mala'ikun dare da na rana da suke zuwa to saboda haka akwai mala'iku da suke zuwa amma ba ma ganin su kuma Usaid ibn Hudayr ya ga wannan haske mala'iku din ne ya gani kuma da wannan sifa ya gansu hadisin bai yi bayani ba an ce dai ya gani mithlul masabih kamar wato fitilu wanda suke a sama to ashahid Allah ta'ala yace da zai sanya wanda zai aiko kamar yadda suka nema mala'ika ya zo to da mala'ikan zai sanya manzo to da Allah madaukakin sarki yace sai ya sanya shi ya zamanto mutum wala labasna alaihim ma yalbisun sai mu cuda musu abinda suka cuda makansu wato da suka cuda kan cewa me ya suka cuda makansu kan cewar ba za su yi imani ba bayan gaskiya ta bayyana a gare su to da abinda suka nema da suke cewa shine zai sa su yi imani idan ya zo ba za su yi imanin ba dan sun riga sun cuɗa gaskiya tare da ƙarya tare da su me ya cuɗa gaskiya da suke tare da ƙarya sun ga gaskiya sun ce ba za su yi imani da ita ba faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu sun san gaskiya ce to dan haka duk wanda yake cewar duk wanda zai ga aya duk wanda zai ga alamar gaskiya zuciyarsa ta gaya masa cewa wannan abin gaskiya ne ya take ya bujire ya cije cewa ba zai yi ba kuma kogizau a jikinsa yayin da zai ga aya da ta komai karfi ba zai imani ba dan a lokacin nan Allah madaukakin sarki ko ba zai ba shi tawfiki ba shine ma'ana wala labasna alaihim shine Allah ba zai ba su tawfiki ba sai ya cudanya musu ya zama to wato ya kyale shaydan ya zama to yayi saitsara akan su wa'azin shaydan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa zuciyar kowane dan adam tana da wato ilhami na shaydan da ilhami na mala'ika ilhamin mala'ika shine wato yin yau mutum alƙawari da alkhairi da kuma gaskatawa da gaskiya na shaydan kuwa yau mutum alƙawari sharri ya kuma ƙaryata ya kuma sanya mishi masa ƙaryata gaskiya saboda haka wanda yayin da zai zamanto in ya zamanto cewar in mutum ya rinjayar da mala'ika sai ya imani da gaskiya ya fuskanci alkhairi in ya rinjayar da na shaydan sai ya ƙaryata gaskiya ya amfani ya zamanto ya bi sharri to bayan Allah ya faɗi waɗannan halaye na mushrikai sai kuma Allah ta'ala yayi lallashi ga manzon Allah sallallahu wa salamu alaihi yace wa laqad tuzi'a bi rusulin min qabli Allah ta'ala yace wa laqad tuhzi'a bi rusulin min qablik wallahi haqiqa an yi izgili da manzanni gabaninka ya rasulullah fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai abinda suka kasance kafiran suna izgili da shi sai ya tabbata akan su sai ya fada akan su wato wannan rarrashi ne Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun yi izgili da in sun maka izgili ba kai ne aka fare ma izgili ba gabanin ka manzanni sun zo an yi musu izgili kuma yaya karshen ya kasance masu izgilin abinda suka kasance suna aika suna yin izgili da shi din suna aibatawa suna wasa da shi na ayoyin Allah shine din yazo ya same su saboda haka su ma waɗannan zai zo ya same su ya rasulullah ya akai da mutanen annabi nuhu wa yasna'ul fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min yana yin wato tsira kwalokwali jirgin ruwa idan jama'a manyan mutane sun zo daga cikin mutanen sun zo sun wuce sai su kama izgili da shi yau kuma an koma kafinta ne da'awar ta daina ci kafinta kuma aka koma izgili dai da in abin da za su fada qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kun yi izgili da mu yanzu fa sawfa mu ma za mu zo mu yi izgili da ku kamar yadda kuke izgili din sai gashi da ruwan tufa ne yazo da shi da waɗanda suke tare da shi su ne kada Allah ya tsira suna izgili da suna cewa to ku je ku samu matsira ku je kan tudun can ku je can mana ga can ma ku je yayin da suke ganin halaka ta zo musu yanzu kuma a yanzu ne kuma za ku yi mana izgili to da ba haka kuka yi mana ba in tasharu minna fa inna nasharu minkum to Allah ta'ala yace ya rasulullah kada ka damu annabawa gabaninka su ma haka ake musu to sannan Allah ya kirawo mutane baki ɗaya da mushrikai da musulmin ma yace Allah ta'ala yace qul siru fil ard kace musu ya rasulullah siru fil ard ku yi tafiya a bayan kasa thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin idan kun yi tafiyar daga baya ku duba ku gani yaya karshen waɗanda suka ƙaryata annabawa ya kasance wato wannan ayar a wani wajen Allah ya kance qul siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin amma nan sai a ce ta zo da thumma kuma kun san littarahi ce fa kuma litta'qib ku yi tafiya daga kun yi tafiyar ku ga karshen waɗanda kafirai ya karshen kafirai yake da aka kawo da fa nuna cin cewa ku yi tafiyar ne don ku ga karshen kafirai wato tafiyar taku ta zamanto ta neman ilimi ne akan sanin menene aƙibar waɗanda suka ƙaryata annabawa ya kasance wato tafiya don izina ku yi tafiya don bincike na tarihin al'umomi da yanda suka yi mu'amala da annabawa da yanda ƙarshen su ya kasance wato kenan mutum kaje ka ga in kaje an ce ga inda mutane ga inda Allah ya halakar da mutanen annabi mutanen annabi annabi Lut kaje ka gani ga inda aka halakar da mutanen annabi Salihu kaje ka gani ga inda aka halakar da Adawa kaje ka gani domin ka ga ya karshen su kidan kai izina wannan ku da aka kawo da summa ulfiru fil ard an ce ku yi tafiya a bayan kasa saboda aka ku yi tafiya a bayan kasa dan ku ga karshen waɗanda suka halaka da ma kuma don wani abu ma daban ko ma dan menene in dai na halal ne ku yi tafiya a bayan kasa wato kira ne kan ayi tafiya summa nzuru to idan kun yi tafiya to a yayin tafiyar taku kuma sai ku dora wata manufa akan tafiyar shine ku rinka in kuna tafiyar ku rinka yin izina ku rinka duba ayoyi na Allah yaya karshen kafiri ya kasance sai zaman to wannan ayar wato ta halatta ayi tafiya da dukkan wata manufa ta halatta to amma kuma yayin da ake tafiyar a dora akan wannan manufar ta bincike ayi bincike a ga yaya karshen kafiri ya kasance wato kenan wannan ishara ne akan cewar Allah ya sanya mana a cikin tarihin dan adam da a cikin ilimin tafiye-tafiye da a cikin ilimin da Allah ya sa duniya take kunshe da shi wanda ya hada ilimin tarihi da ilimin geography da ilimin geology da ilimin anthropology duk waɗannan ilmai a ciki Allah madaukakin sarki ya ce ni amfani da su domin mu ga yaya karshen kafiri ya kasance wato kenan in muka bi waɗannan ilmai waɗannan ilmomi za mu gano alamomin gaskiyar manzanni da alamomin gaskiyar sakon Allah jalla wa'ala kuma za mu gane cewar za mu gane sunnar Allah wajen mu'amalar tare da wanda suke karanta annabawan Allah to amma tarihi yanzu ba dan haka ake karanta shi ba geography ba dan haka ake karanta shi ba saboda haka taya za a musuluntar da waɗannan ilmai shine a assasa wannan a ciki ka musuluntar da ilimi ba wai karatun ilimin ne yake kafirci ba kamar yadda waɗansu suke tsammanin haka ne ba haka ba ne ba karatun ne kafirci ba aƙidar kafirci da aka sa a cikin karatu shi ne kafirci so da aka cire wannan aƙidar ta kafirci ka sa aƙidar musulunci ta musuluntar da shi shi ne abinda ake ce ma islamization of knowledge a musuluntar da ilimi idan yanzu ka je ka karanta labarin civilization din maya na Aztec civilization na wato na Mexico da kudancin America kaga yadda waɗannan mutanen yaya aƙidar su take dangane da Allah yaya aƙidar su take dangane da lahira da wuta yaya irin tasunoyin da suke ciki a cikin labarurukan su za ka sun baka labarin wani gagarumin batu da gagarumin masiba da ta same su ya zama to ta karar da su gabaki daya sai kalilan daga ciki duk wannan aya ce ta sunnar Allah dangane da yadda yake yi da mutane yayin da ya aiko manzanni zuwa gare su to da haka koda Allah bai ba mu labarin annabin da aka aiko ma mutanen Aztec ba daga cikin labarin su za ka gano sunnar Allah a cikin wannan to ka rinka karanta tarihi da binciken irin waɗannan ka ga irin darussa da Allah ta'ala ya sanya wanda zai kara maka imani menene zai sa ka ƙara imani ya zama to ka sanya alkur'ani shine imamin ka kaga abinda alkur'ani ya kunsa wato abinda alkur'ani ya yi ishara gare shi na irin waɗannan mutanen abubuwa ba da takallufi ba kace dole sai ka fassara alkur'ani da abin da abinda da abinda binciken science ya nuna ko abinda binciken tarihi ko binciken geography ya nuna a'a kada kai wannan gangancin amma kai istinafi da abinda alkur'ani ya yi ishara idan ka ga isharar tana nan a cikin tarihin mutane wannan tarihin da ka gani ya kara maka karfin imani wajen gaskata alkur'ani to sai ya zamanto kan cewar abinda Allah yake kiran al'umomi su yi kai ma ka yi shi siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin karshen wanda suka karyata ɗaya ne kan cewa Allah madaukakin sarki ya halaka su saboda karyatawar da suka yi kuma Allah ya tsirar da annabawa da mabiyan annabawa saboda gaskatawar da suka yi wannan ita ce sunnar ita ce kuma shine kuma darasin da zaka samu kuma shine wanda yake zai kara maka imani kuma komai yawan darasin da ka samu komai yawan adadin al'umomin da ka samu ba zai yawa ba tunda kaga gashi nan Allah zai kawo maka ya kawo maka mutanen annabi Nuhu annabi Hud afwan mutanen annabi Nuhu da yanda ya halakar da su yace inna fi zalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin ya kawo maka mutanen adawa inna fi zalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin ya kawo maka mutanen annabi salihu inna fi zalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin annabi lutu inna fi zalika laaya wama kana aktharuhum haka dai komai yawan su a cikin kowanne inna fi zalika laaya to haka muke so mu ga ayar mu zamanto masu imani dan dama wannan shine amfanin aya ta nuna ta kai mu zuwa ga imani kada mu zamanto kamar yadda Allah yake cewa mata na asfaruhum mu'minin yawan su ba masu imani bane mu zamanto wanda zamu yi imani Allah madaukakin sarki ya kara mana imani da alqur'ani Allah ya fahimtar da mu darasi da ayoyi a cikin sa Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin wanda suke karanta shi haqqa tilawatihi to kamar yadda muka ce goban Allah ya kai mu zamu tsayar da karatun mu na tafsiri saboda ha gobe zamu yi darasi na karshe insha Allah a cikin tafsirin wannan shekara zan yi kokari mu ansa yawa-yawan tambayoyin da aka yi insha Allah amma duk da haka kuma inda zamu karanta daidai abin da ya sauka daga cikin wannan sura insha Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.